geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammed bin Abdillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebuluhu liya sabbetele Allah subhanahu ve teala leysatih adamu avanin yemmeti yemmetillahi di bakoy ga watan sha'ban shekara ta 1434 ce hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 16 ga watan shida a shekara ta 2013 al-safin min nabiyya a ci gaba da karatun mu na littafin mukhtasar min hadis sunnah nabawiyya da shekul islam ibn taymiya yau za mu tashi darasin mu na 44 kuma har yanzu muna cikin tattaunawar da Ibn Taymiyyah yake akan ayoyin nan guda biyu, ɗaya na suratul Fath, ɗaya kuma ta suratul Nur, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani a wajen yabon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi amfani da harafin min, wanda Ibn Taymiyyah ya tabbatar da cewa wannan min kamar yadda malaman larabci da malaman tafsirin alqur'ani suka ambata ba min ce tabi'idiyya ba, amma min ce ta bayanin jins, duk dai mun yi wannan bayani. To bayan ya gama inda yake ba tare da mun bata lokaci ba, mu ci gaba. Yadda yake cewa fa'in qila, nan ne za mu tashi. Yace fa'in qila, inda za a ce fa hadha kama la yamna'u an yakuna kullu al-madhkuri muttasifan bi hadhihi as-sifah, wannan abin da ka faɗa inda wani zai zo ya kawo ma'ana wani i'tirazi ya ce wa Ibn Taymiyyah, to ai wannan zancen da kake yi kamar yadda lafazin nan na wannan ayoyi guda biyu ba zai hana an ya kuna kullul mazkuri muttasifan bi hadhihi sifa, dukkan waɗanda aka ambata ya zama sun siffantu da wannan sifa ba, fala yujibu zalika aidan, to kuma dai ba abin da zai nuna wajibi ne haka din. Mun gane zancensa? Ma'ana ai shi abin da Ibn Taymiyyah yake so ya nuna, Allah madaukaki da yake cewa wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima, a suratul Fatih kenan ko, a suratul Nur kuma yace wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard. Wannan ai Ibn Taymiyyah ya kawo mana dalilai a baya da suke nuna cewa wannan min din ba yadda za a yi amfani da ita a cire wasu, mun fahimci wannan? To shi ne sai ke cewa inda wani zai zo kuma ya ce to ko da dai wannan lafazin na min baya hana a ce dukkaninsu ne da wannan sifar, to kuma dai baya wajabta haka. Kun gane abu? Me ma'ana baya wajabta haka? Ma'ana baya hana dan an ce minkum ya zama dukkansu ake nufi, ai ba abin da zai hana haka ko? To amma shi kansa lafazin baya wajabta in an faɗi minkum ɗin ya zama dukkansu ɗin ake nufi. Ba ku gane ba? Gaskiya ba a gane. Zancen da yake, tun da larabci ne an ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima, su masu shi a ba suna amfani da wannan minhum ɗin su ce ah to ai gashi nan ma minhum aka ce, minhum ma'ana daga cikinsu, ashe ba dukkansu ne muminai masu aikin ƙwarai ba. Sai Ibn Taymiyyah ba ya kawo mana dalilai ba na cewa ba haka ake nufi, saboda minhum ɗin nan ba ta mecece ba, ba ta bi'idiyya ba ta mecece, ta bayanin jinsi. To in ku ta bayanin jinsi ne baya hana, shi ne ma'ana la yamna'u an yakuna kullul mazkuri, ya zama dukkan waɗanda aka ambata ɗin nan ma'ana sahabbai muttasifan bi hadhihi sifa, sun siffantu da wannan sifa ta imani da aiki na ƙware, ai baya hanawa ko min ɗin. Yawwa, to da wani zai zo ya ce eh ɗin mun yadda baya hanawa, amma kuma ka kalli wannan ka ce ya wajaba dukkaninsu haka, shi ma kuma babu. Yanzu kun gane insha Allah? Yawwa, ma'ana in bai hana a ce dukkansu ake nufi ba, to amma kuma lafazin shi kadai ba za ka kalle shi ka ce eh ya wajabta ba dama ba yadda wata fassara banda dukkansu ɗin ba. To mun dai haka dai iya kokarin da zan yi kenan. Sai ce fa laysa fi qawlihi, fadin sa da yake cewa wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, Allah ya yi wa waɗanda suka yi imani daga cikinku da kuma suka aikata aiki na ƙwarai a alƙawari la yastakhlifannahum fil ardi. Ko? Yawwa, wannan faɗin wannan maganar shi kaɗai ka kalle shi yace ma ya tabi an yakunu kulluhum kadhalika. Wannan baya nufin gaba ɗayansu duk wanda suke wannan zamanin duk a haka suke. Ma'ana dukkansu masu imani ne masu aiki na ƙwarai. Wannan lafazin shi kadai ba zai wajabta gaba ɗayan sahabbai haka suke ba wajabtawa, amma kuma zai halatta dukkan su ake nufi. Shine maganar da Ibn Taymiyyah yake faɗa, mun gane? Yawwa, to wannan sai wani yake cewa kai ma wannan ayar dai duk da dai ba ta hana a ce dukkan su ake nufi, to amma lafazin ta baya wajabta cewa in an faɗi hakan dukkan su din sun shiga ciki. Lafazin baya nuna haka, sai wani ya faɗi haka. To ga amsa, sai ce kila. To amsar da zamu bayar anan shine na'am, eh din nahnu la nad'i anna mujarrad hadha al-lafz dalla ala anna jami'ahum mawsufun bil iman wal amal salih. Mu da ma ba ma da awar cewa kawai fadin wannan lafazin ya shigar da kowa da kowa din. Rikicin da ake shine ku da kuka ce za a cire wasu, muka ce a in dai zan minne to min din bata isa ta cire kowa ba. Wannan shine zancen. Amma dama ka kalli lafazin kawai ka ce kowa da kowa din ake nufi, shi ma baya wajabta haka, zai iya daukar ma'anar wani abu. Kun fahimci zancen? Yawwa, to shine sai ke cewa walakin maqsuduna, amma abin da muke nufi anna min, ita cewa min din nan la yunafi shumulu hadha alwasf, la yunafi shumula hadha alwasf lahu. Lafazin min dan an yi amfani da shi baya hana wato gamewar wannan lafazi ya game kowa da kowa a cikin su. In dai min din ne za ku kafa hujja da ita, in ku kun yadda tare da mu yanzu cewa min din ba ta yi muku wannan aikin ba, shikenan mu abin da muke so ki mu. Yawwa, kun fahimci abin? Sai ce fala yaqulu qa'ilun, kada wani mai magana ya zo ya ce to innal khitaba dalla ala anna al madha shamilahum wa ammahum. Wannan magana ta kunshi yabon, ya kunshi kai yabo gare su, kuma ya shafe su baki daya. Wa ammahum, ya game su duka. Bi qawlihi, da fadin sa Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu, cewa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladina ma'ahu ila akhir al kalam, har zuwa karshen maganar. Da yace wala raiba, babu tantama, ba kokonto, anna hadha madhul lahu, cewa yabo ne gare su. Bima zukira min as sifati, an yabe su da abin nan da aka ambata a wannan sifofin da aka ambata a cikin ayar. Ko wa huwa, menene sifofin? Na farko aka ce ash-shiddatu 'ala al-kuffar, su masu tsanani ne akan kafirai. Wal rahmatu bainahum, kuma a tsakaninsu su masu jin kai ne. Wal ruku'i war-ruku'u was-sujudu, haka nan kuma su masu ruku'u ne, masu sujada ne. Yabtaguna fadlan min Allah, suna neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan wato sujadan da ruku'an. Wa ridwanan, kuma suna neman, yawa, suna neman falalar Allah da kuma yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fima, da kuma alaman nan fi wujuhihim, da take fuskokinsu. Min asar sujud, na alamar sujud, na gurbin sujada. Wa annahum, da kuma bayanin cewa yabtadi'una min da'fin ila kamalil quwwa wal i'tidali, kuma da bayanin cewa su sahabban haka suka faro daga rauni, suna rauni, suna karuwa, suna karuwa, suna kara karfi, suna kara karfi, har aka samu kamalil quwwa wal i'tidal, suka kuma samu daidaito. An sai ma'ana da ɗan kadan ne ana musu barazana, ana korarsu daga garinsu, har suka zo suka yi ƙarfin da sai dai a saurare su, ba dai su saurari wani ba. Kaga shi ne ke kazzar'i, kamar yadda dai abin shuka yake fitowa. Shuka idan ta fito, ƙarama take fitowa, ba ta da ƙarfi, iska ma mai ƙarfi za ta iya kaɗe ta, ko ba haka ba ta koma ta faɗi kwata-kwata. Amma sai ta samu ƙarfafuwa da 'yan ƙananan shuke-shuke ko ƙananan ran da suka fito a gindinta, haka suka riƙa girma tare, suna girma tare, har wannan guda ɗayan ta ƙarfafa. Wannan irin misalin ai misali ne ake yi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ana faɗa shi ne fi ma'aridil madhi la fi ma'aridil zam. Ana faɗa sa ne a layi, a tsari irin na yabo, Allah yana yabonsu ne. Yawwa, to ashe kenan. Sai ce wal wa'd bil maghfira, da kuma sai yawa sai ce wal wa'd bil maghfirati wal ajr al azim laysa ala mujarrad hadhihi sifat. Shi kuma alƙawarin da aka yi musu, wannan sabo jumla ce. Yawwa, yace wal wa'd bil maghfirati, alƙawarin nan na cewa za a gafarta musu, wal ajr al azim, da kuma za a ba su lada babba, ليس على مجرد هذه الصفات ba a dora shi akan waɗannan sufufin ba cewa suna masu tsanani akan kafirai masu tausayin junansu masu sujada masu ruku'u ga alama na fuskar su suna kamar abin nan da suna girma daga rauni zuwa ƙarfi ba a wannan sufufin ne suka wajibci a gafarta musu kuma aime a ba su lada babban nan ba ba wannan sufufin ne suka wajibta wannan ba me yake so ya fi hada sai ce bal alal imani wal amali salih sun cancanci wannan a gafarta musu ne sun cancanci a ba su lada babba saboda imaninsu da aiki na kwarai domin da za a sami wani koda da wancan sufofin in ba imani ba aiki na kwarai to kaga ba za a bilin ba zancen su samu wani ashe kenan an ambaci wannan imani ne dama da kuma aiki na kwarai kaman yadda ake ambatan sharadi na cewa to duk mutumin fa da yayi wani aiki to sharadinsa yayi don Allah yayi kuma mutaba ba muna da sharuɗan nan guda biyu ba na karɓar aiki duk aikin da kai ba za a karɓa ba sai aikin ka ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ka yi shi don Allah kaga wannan sharuɗa ne guda biyu to kamar bayan an faɗi waɗancan siffofi ne sai a zo a faɗi waɗannan kaga ashe kenan duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa din insha Allah zai samu kun fahimci wannan abu yau da haka ba dalilin da za a zo a cire wasu a cikinsu a ce ai tabi'iyya ake nufi a cire wasu daga cikin sahabbai a ce ashe kenan a cikinsu akwai munafiƙai kuma wannan dama shi mai addini shi a abin da yake hari shi ne ya tabbatar maka cewa a cikin sahabbai akwai munafiƙai mun sha faɗi wannan magana in kuma ka sakan masa ka yadda eh akwai to in yana shigowa ba wasu na baya-baya zai samu ba zai tafi can sama ne ya ce tunda ka yadda akwai munafiƙai to zai iya yiwuwa ma Abubakar ma munafiƙi sai ce zai iya yiwuwa ma Umar ma munafiƙi saboda su abin da suke hari shi ne waɗancan manyan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da su yayi musu tarbiyyar da ba a taɓa samun irinta ba kuma bayan ya rasu su suka rungumi addinin suka yaɗa shi duniya ta karɓe shi idan ku suka haru wannan mutanen suka nuna mana cewa lalatattu ne wato algungumai ne kafirai ne su suka zo mana kuma da Qur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan nan na ayyuka da maganganu kaga gaba daya addinin musulunci me aka yi masa an rusa shi wannan kuma shine hadafin masu wannan aqida na'am wani zai ce a'a ba haka bane ko wanda yake bi yanzu a jahilce bai san me ake ba to waɗanda suka kafa asalin fikirar wannan ita ce manufar su Allah madauki ya ganar da waɗanda suka bace a wannan hanya sai ce fa zakara ma bihi yastahiquna alwa'da kun ga sai ya ambaci abinda da shi ne za su cancanci wannan alƙawarin wato imani wa in kanu kulluhum bi hadhihi sifa ko da dukkan su suna da waɗancan sifofi na tsanani akan kafirai rahama tsakanin su har zuwa ƙarshe ولولا ذكر ذلك ده بقى انبتي wannan cewa wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima da ba a fadi wannan ba la kana yadhunnu annahum bimujarrad ma dhukira yastahiquna almaghfirata wal ajra alazim da ba a fadi wannan ba da kila wani zai ce ai kawai saboda wadancan sifofin kawai sun cancanci wannan wato gafara da kuma wato lada babba walam yakun fihi bayanu sababil jaza da shi kuma ya zai zama kenan a cikin wannan bayanin sufofin ba a bayyana mana sababin jaza'i ba a Qur'ani ku an saba gaya mana sababin jaza'i zan zo mana bayani yanzu akan wannan saboda ya ambaci wani abu akan wannan ma'ana inda a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi iya wancan sufofi ne Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ru'ama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار ده حكى أكي شنو كوي كلمة تيتيبو بابو أبندا أود أن نسفوفين كوي زي وجب تأتي أدكا سسن تنشي غافرا دكما لادا أما فتن إيماني كمر سيني سبب جزاء لدائي مسلم don haka kar a bar abun ya tafi haka sai aka ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhu maghfiratan wa ajran azima saboda ai ta hakikin shartiyar imani da aiki na kwarai a duk aikin da za a karba daga mutum kun fahimci abu yawa to shine sai yake cewa lakana yudhannu annahum da zai zama kenan za a zaci cewa su sahabban nan bi mujarradi ma zukira بمجرد ما ذكر كويد ابن دا اكا انبتا دينن يستحقون المغفره والاجر العظيم za su cancanci zafaran nan da kuma lada mai girma walam yakun fihi ba gashi ko a cikin zancen babu bayanin sababil jaza'i ba a faɗi sababin sakamakon da za a yi musu din ba kaga akwai buƙatar a kawo sababin sababin shine imani da aiki na ƙwarai Allah ta ku fahimci wannan mutum yace bi khilafi ma idza zukira al-iman wal-amal salih sabanin idan aka ambaci imani da aiki na ƙwarai kaga kowa zai fahimci cewa a ambatin imani da aiki na ƙwarai nan a wannan siyakin ya nuna mana cewa ashe shine sababin a ba su wannan sakamakon yawa to sai yake cewa fa innal hukma domin ku shi hukunci idza ulqa bismin mustaqim munasibin kana ma minhu lishtiqaqu sabab al-hukmi to mallan ya dauke mu yau zamu shiga wata makarantar usulul fiqh in ba ita babba zaka gane wannan zancen nasu ba bari mu fassara mana shi fassarar ba ni gijiri in baka mandati kuna kalma kalma ko sai mu ga ko za a gane in ba koma usulul fiqh ba za a fahimci me yake so ba cewaye bayan ya gaya mana cewa ambatan al-iman wal-amal salih a wannan wuri a ƙarshen wannan aya an faɗe shi ne dan me dan nuna bayanin sababin hukunci ko yawa to sai yake so ya ce mana fa innal hukma domin ko dama shi hukunci duk hukuncin shari'a idza ulqa in aka rataya shi bismin mustaqim da suna suna a larabci iri biyu ne akwai jamidi akwai mushtaq jamidi shine wanda ba a ciro shi daga wani abu ba daga wani asali ba haka yake mushtaqi kuma shine wanda asalin sa wata kalma ce aka ciro daga wata kalma kunga sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar sunan annabi mu kenan sallallahu alaihi wasallam wannan sunan Muhammad daga me aka ciro shi daga Hamida ya Ahmadu ko yawa a sabanin malamai gurgurdan sabanin da malamai suka yi na hau shin a kalma ana istiqaqin ta ne masdari ana ciro shi daga fi'ili ne ko ko fi'ili ake ciro shi daga masdari sun yi wannan sabani gutsale shi ba ruwan murshi amma abin da yake so ku fahimta suna akwai suna dai da ake asalin sa an ciro shi ne daga wani abu to duk hukuncin da aka rataya shi da wani suna sunan kuma ya zama mushtaqi ne asalin sa ciro shi aka yi daga wani abu kuma ya zama munasib ya dace da a sa masa hukunci kana ma min hulishtiqaqu to zai zama wannan abin da aka ciro sunan daga cikin sa sababul hukmi shine sababin hukuncin amma ba mu gane ba akwai mu koma kan babu wannan a usulul fiqh suna da wata matsala da suke tattaunawa ai muna ji ana cewa qiyasi ko qiyasi shine abewa wani abu da ba a faɗe shi a nassi ba hukuncin abinda aka faɗe shi a nassi kuma aka ba shi hukunci saboda ne saboda sun yi tarayya a wajen illa illa ita ce sababin hukunci kullum muka tashi wani misali muka bada labarin giya duk da ba ta da daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta giya don me saboda illar da take cikin ta me ta iskari ta bugarwa domin ya bayyana mana cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu tanibu ya ayyuhal ladina amanu ko haka ne يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أبن ألم الكيفة أكينا قلت بأن يا هنا بيجيها دتاتة دمك من تنسو sai kuma yake cewa ai dama shedan yana so ne ya haifar da adawa a tsakaninku ta hanyar giya ya kuma nesanta ku ya shagaltar da ku daga zikirin Allah da kuma sallah to za ku hanu malamai suka ce wannan bayani ne daga alqur'ani cewa wannan shine sababin da yasa aka hana giya saboda shedan na amfani da ita ya kawo adawa kuma ya jefa gaba tsakanin mutane sannan kuma ya shagaltar da mutane daga sallah da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to malamai sai suke cewa ashe kenan duk abinda shi ma in an shashi zai gutsar da hankali ya jawo adawa ya hana mutum fahimtar sallah ya hana mutum zikiri to wannan sababin kenan akwai a cikin sa don haka sai a ce shi ma haramun ne kamar da giya take haramu mun gane to wannan shi ake ce ma qiyasi ka dauki hukuncin giya da aka faɗi sunanta al-khamr ai nafsi ne sunanta ko gashi kurkuru a qur'ani sai ka dauki wannan hukuncin sai ka bayewa solution ko ka bayewa kwaya kaga ba nafsi ne sunan ba nafsi ne yazo solusho da kwaya da kaza da kaza da kwata da kashin kadangare da duk abin da dai kuka sani a zamanin yanzu ana tsotsarsa ko a shake shi ko a hadiya ko a hadiye ya bugar da mutum ba ko to dukkan su ka dauko su sai ka ce su ma sun zama haramun saboda me saboda suna da wannan illar da take cikin su to so nake da ma ku fahimci me ake nufi da lafazin illa in an ce illa ana nufin sababul hukum kun gane yanzu dawwa to shine sai mu dawo nan to kuma sababu kafin mu dawo din mun dan tsaya duk sababi da za a sa hukunci a kansa malami suna tattaunawa akan ce masa munasib ya dace ma'ana saboda yana dauke da wata ma'ana da za ta sa dalili ne da za a kalle shi saboda shi a sa hukuncin akai shine ma'anar munasaba din shi yasa suke cewa al-illatu wasfun huwa al-wasf ko hiya al-wasf الظاهر المنضبط صفه ظاهره da kowa zai iya ganinta ko za a iya fahimta ta a ganta sannan kuma ya zama wato tana da dabti ba haka kai komai zai shiga ba ma'ana za a ce wai yanzu misali akwai wani hadisi zan kawo mini misalin sa kawai don mu gane illa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga wani balaraben kauye a arabiyu sai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya rasulullahi na halaka sai ji me ya faru yace na taki iyali na ne da rana kuma cikin watan ramadan ku ba jinna yawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace masa to tunda haka ne zai kafara ya faɗa masa kafarar da zai to da zai faɗa masa kafarar nan malamai suke tattauna yanzu menene illar a sa shi ya kafaran nan me ya sababin dora masa kafara a cikin abubuwan da ya zo da halayen nasa da siffarsa da yadda ya magana akwai abin da shi ne ya sa aka dora masa kafara akwai kasancewar ya taki iyalinsa da rana ku gane shi ne sababin da ya sa aka dora masa amma kasancewarsa ba ƙauye ya dace a ce saboda kawai ba ƙauye ne shi aka dora masa kafara to shine wannan kasancewarsa a arabiyan laysa munasiba kuma jabu dawwa sannan kasancewarsa ya ce halaktu ya rikice ya rude ya halaka shi ma ba wannan ne zai sa a dora masa kafara ba shi ma gairu munasib amma kasancewa da yace auqatu ala ahli na auka wa iyali na fi nahari ramadan sai a ce wannan shine sababin da yasa aka dora masa wannan hukunci kuma shi yanzu abin to in aka ce illa munasiba ma'ana sababin da za a iya kallansa saboda in ma tasirinsa a cikin hukuncin ko abin da zai iya jawowa sai a ce to shi kenan abu kaza ya cancanta ya zama shi ne illar da za a ɗora wannan hukunci a kai ina dai ƙoƙarin in fahimtar da ku ne amma wanda bai karanta wannan gefen na usulul fiqh ba gaskiya ba zai fahimci wannan ba babi ne sunansa masalikul illa sai ka karanta shi a babin qiyasi za ka fahimci waɗannan maganganun na malamai tattaunawa da malamai suke yi sai a wannan ya ce illar da ta sa aka haramta kaza kaza ne ko kaza ne ko kaza yanzu misali a babin riba abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata suburu da sha'ir da sauransu da ya ambata guda shida cewa a kansu ba a yin haramta mutum yayi saye da sayarwa da fifiko ko da ajali dole ya zama yadan bi yadin mislin bi misli ko yawa wasu malaman suka ce to metece illar da ta sa aka sa waɗannan abubuwan irin waɗanda ba sa kallon qiyasi ba su yadda da qiyasi ba irin su Ibn Hazm suka ɗauki mafhumul mukhalafa dama suna da amfani da wannan mafhumul mukhalafa bi sura da ta fita daga tsari su ce ai iya waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda shidan nan bai halatta a ɗora riba akan wani abu banda waɗannan shidan ba wasu malaman suka ce a'a ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan abubuwan ne dan wani sababi sababin shi ne ma sai suka yi saɓani wasu su ce saboda abinci ne, wasu su ce saboda kasancewarsa an aunawa ake wajen sayarwa, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kaza ba za a yi kaza ba. Wannan dai ina kawo mana ne don mu kokarin mu fahimci me ake nufi da yadda ake gano illa. To suna kallon sababin idan ya zama munasiban lil hukmi, to shine ake fadi. To mu je sai ce fa innal hukma idza ulita bismin mushtaqin munasibin kana ma min hulishtiqaqu sababal hukmi. Shi sunan da ya zama an rataye hukunci a jikinsa, in ya zama mushtaqi ne to za a duba masdarin da aka ciro wannan sunan, to wannan shi zai zama wato sababin hukunci. Dama malaman a wannan gefen suna tattauna sun ce su abubuwan da suke zama illar hukunci akwai hanyoyi guda uku da ake gane su, akwai nafsi da ijma'i da istinbati. Ma'ana al-illatu tu'rafu min khilali hadhihi turuqis salah, ana sanin abu illar hukunci ta hanyar waɗannan abubuwa uku. Ko dai Allah ya yi nassi cewa abu kaza da aka ce muku haramun ne ko halal an yi ne domin kaza. Misali Allah subhanahu wa ta'ala a suratu al-ma'ida yana cewa min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an. Wannan lafazi da yake min ajli dhalika me yake nufi? Malamai suka ce wannan nassi ne kurukuru cewa Allah ya gaya mana sababin hukuncin. Ma'ana saboda wancan abu na dan adam din farko da ya kashe dan adam din farko, mun gane kisan farko da akai watul alayhim naba abni adam bil haqqi id qarraba qurbanan, a wannan kissar ai an bamu labarin dayan ya kashe dayan ko ayan annabi adam su biyu. Yawwa to daga karshen wannan sai Allah madauki min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin, muka wajabtawa banu isra'ila saboda wannan sababi, muka wajabtawa banu isra'ila cewa duk mutumin da ya kashe rai ba tare da an kashe masa wani ba ko saboda wani fasadi a bayan kasa, to kamar ya kashe mutanen duniya ne baki daya. Wanda kuma ya kyale su bai kashe su ba kamar ya kyale wani rai kai bai kashe shi ba kamar ya kyale mutanen duniya baki daya. Kaga wannan min ajli zalika na menene shi? Sababi ne na hukunci. To malamai suka ce wannan nafsi ne uruku. Akwai abin da yake kuma a nafsi ne ko ta hanyar ima abin nan ima'i ishara, yana da harufa su fa'un ne da lamun, misali kai la takuna dulatan bainal aghniya minkum, da kuma kaman fadin Allah madaukaki da yake cewa litakunu shuhada ala nas, kaga na an yi amfani da me lamun. Yawwa duk inda Allah madaukaki yake amfani da lamun ta ta'alili, alama ce ta cewa lamun din nan saboda ita ne ko ana so a yi bayanin dalilin da yasa aka dora hukunci. Allah madauki yasa da kun fahimci iya wannan abinda. Yanzu mu komo a wannan ayar wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima, nan ga hukunci. Hukuncin menene? Alƙawarin gafara da lada mai girma. To amma an rataye wannan alƙawarin ga wani suna, sunan mushtaqi ne. Alladhina amanu, amanu fi'ili ne ko madi? Yawwa mushtaqi ne daga me? Al-iman. To wannan sunan al-iman wanda yake shine masdarinsa, daga nan aka ciro amana, ya zama kenan al-iman shine sababul hukm. Abinda bin tani yake so kai mu gane kenan. Yawwa kamar yadda kuma wa maghfiratan azima ko ayati wa amilu salihati, amilu kun ga shi ma amila menene ko amilu fi'li ne madi na wato jama'a da yawa, shi ma daga ina aka istiqaqin amila? Daga al-amal. Al-amal shine masdari, kaga kenan ace wannan masdarin daga nan aka ciro amila, to ashe kenan an rataye hukunci da amila, to zai zama wannan al-amalu da al-imanu sune sababin hukunci. Kun gane yanzu insha Allah? To muje yace fa in qila, to in aka ce kuma har yanzu fal munafiquna kanu fi dhahiri muslimin, nan wani rikicin ne sabo na gaya mana cewa su masu bin wannan mazhaba ta Shi'a babban abin da suke sha'awa shine a ce sahabbai ka yadda akwai munafikai a cikin su, in ka yadda da wannan kuma za su zaban maka gwargwadon kowa laifinsa a wurin su, su da yadda suka fahimci laifin sai su fidda wanda suke so daga musulunci su ce masa munafiki. To shine nan sai yake so ya ce to ai ila wani daga cikin ku zai ce ai to ga munafikai
su ma ai a zahiri musulmi ne, kuma an yi amfani da wallazina ma'ahu ne, cewa ake wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi, ko sai aka kawo waɗannan sufofin, to kenan zai yiwu a ce tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafiqai ma suna tare da shi. Shine Ibn Taymiyyah ya ce in wani ya ce kaza ya faɗi wannan magana ila sai mu ce da shi almunafiquna lam yakunu muttasifina bihadhihi as-sifat, kar ku kawo mana wannan zance, domin me munafiqai ba su siffantu da waɗannan siffofi da aka ambata a wannan aya ba. Waɗannan siffofi ne, mu koma mu ji siffofin. Allah madauki ya ba mu labari ai cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari, mun taba wannan zance ne, shin munafiqai ashidda'u ne 'alal kuffar, suna da tsanani akan kafirai, a kasa tare suke su suke zuwa ma su taimakawa kafirai, don haka nan ba yadda za a yi ka sa munafiqai suna da wannan sifa. Sannan bayan ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, masu tausayi ne, masu jin kai ne tsakanin su, wanda duk ba shi da imani ba zai zama yana tausayi ba, domin da suna tausayi da ba su je sun taimaka wa kafirai a zo a taɓa mumine ba. Yauwa, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa min Allahi wa ridwanin, ko yauwa zaka gansu suna ruku'u suna sujjada. Ranan da muka yi wannan zance hannace eh zaka iya ganin munafiqai a zahiri suna ruku'u suna sujjada tare da mumine, amma su din yabtaghuna fadlan min Allah, yawwa to anan wannan ya fi da su, domin nan ba yadda za a yi a gane sai ta hanyar zuciya. Allah subhanahu wataala da ya san zuciyar waɗannan mutanen, shi ya biya mana su ruku'unsu da sujadarsu ta neman yardar Allah ne. Munafikai ko ba ta neman yardar Allah ba ne, ta neman yardar mutane ne, cewa ga mu mun zo masallaci an ga mu, ko ba haka ba ne? A ce kenan munafikai ba su shiga cikin wannan sifar ba. Sannan da sauran abubuwan da ya faɗa, tarahum ruka'an sujudan yabtaghuna fadlan min dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injili ka zar'in akhraja shat'ahu, shi ma dai kawo wannan misali kamar wato shuka tare da ita bayan gangar wato na farkon ya fito irin mai karfi, sannan kuma a kewaye da shi akwai me, akwai kananan shukoki wanda suke karfafarsa. Munafikai suna karfafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka sun fita daga wannan sifa. Kun fahimci wannan? Shi yasa yake cewa munafikai kwata-kwata ba yadda za a yi zama su ake nufi da wallazina ma'ahu a wannan aya din. Da fatan mun gane. Wa lam yakunu ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallama wal mu'minin, kuma ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai, wa lam yakunu minhum, ba ma sa cikin su kwata-kwata. In an ce ya ayyuhal ladina amanu, ba yadda za a yi munafikai su shiga. Su waɗannan da suke faɗin wannan magana, abinda shi a suke kafa hujja da shi, in ka ce wannan munafikai daban sahabbai daban, me suke cewa? Sai ci ta yi annabin ne aka zo wata ran aka ce masa munafiƙai me yasa ba ka kashe su, sai yake cewa ai baya so mutane su riƙa zancen cewa annabi yana kashe sahabbansa. Kun fahimci wannan? Sai suke cewa to ai gashi nan ya faɗa an ce ya kashe munafiƙai, ya ce a'a baya son jama'a kan nesa su riƙa cewa yana kashe sahabbansa, don haka sai suke cewa ai gashi nan ya kira su sahabbansa. Yana kiran sahabbansa ne akan lisanin waɗanda ba su ba, can gefe mutanen wani gun su ne za su rika cewa ai annabi yana kashe wanda suke tare da shi sahabbansa. Kun fahimci wannan? Ba sahabbai waɗanda ya yi wa tarbiyya ba su yake nufi da wannan ba, baya nufin as-sahaba bil istilah, yana nufin sahabbai waɗanda kawai suke tare da shi a wuraren da sukan zo cikin musulmi. Kun fahimci wannan zancen? Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ake cewa ya ya bar munafiƙai ne, ai me yasa ba za a yaƙe su ba? Sai yake cewa tun da farkon tafiya ne, a farkon tafiya kuwa kana kiran mutane ka kuma zaɓi wasu a cikinsu kana yaƙarsu waɗanda ba su musulunta ba a can nesa, za su riƙa cewa to ai ga ma Muhammadin ya zo kuma yana kashe ma waɗanda suka bi shi, kaga wannan zai sa wasu ba za su shigo ba. Kun fahimci zancen? Yawwa, kasancewar zai sa wannan ya aika wani saƙo mutane su tsoraci musuluncin a farkon lamari, shi yasa ya kyale su, amma daga baya da musulunci ya yi ƙarfi bari mu ji abin da ya faru. Yawwa, to shi ne sai yake cewa كما قال تعالى كما رد ألا مدكيك شوى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. يا قسى ألا مدكيك يزود واتو ونبوئي كون لما ريدك قريش فيصبحوا على ما أصروا سيسوا يقري نادمين سنة ما سنة داما أكن أبن سكا أثر تأتين زكا تنسو. ويقول الذين آمنوا ما في إيمانكم سنة شوى أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. يزوى أنهم سوني سكي لنصوا ما تقل لنصوا سكوا سنة تاردكو الله تحبي طبع أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أيكم سسنقاتي هكذا أشيكنا باسا تاردا سوا da mu'mini tun daga shi har mu'minan ne ma suke cewa ah yanzu waɗannan ne suke ma rantsuwa tsakanin su da Allah cewa suna tare da mu ba sa tare da mu Allah kuma ya bada labarin cewa ayyukan su batattu ne a ce munafikai an san su ba wai wasu mutane ne da ba a san su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da su ya san munafikai me yasa bai kore su ba me yasa bai yake su ba me yasa bai kashe su ba saboda farkon musulunci ake tafiya in yace zai yake su zai kashe su wasu ba za su musulunta ba sai su ce suna tsoron su ma in sun shigo cikin safin musulmin nan wata ran su ma su za a kashe ya za a yi mutumin da yake da'awa kuma yana kashe mutane in kana san mutane su zo gunka kuma an ga cewa duk wanda ya zo zaka zara takobi ka kashe wannan ka kyalle wannan ai kaga ba wanda zai zo shiga yawwa wannan ita ce sababi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama bai yaki munafikai ba a lamarin farko amma ya san su kuma in aka ce ya ayyuhal ladina amanu ba sa ciki yawwa kuma maganganu da aka yi a ayoyi da yawa a suratul munafiqun suratul tauba suna da yawa akan munafikai kuma kowa ya san su yawwa to shine sai yake cewa banda wannan sai ce wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukaki wa minan nasi man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai mai cewa nayi imani da Allah ko mun yi imani da Allah fa idza ubiya fillahi amma idan aka cuce shi a hanyar Allah saboda addini aka cutar da shi ko aka yanke masa hannu aka ji masa ciwo aka yi wani abu misali ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai dauki wannan fitinar da mutane suka yi masa misali ana farkon tafiya a musulunci ya musulunta sai ake azabtar da waɗanda suka musulunta mushrike suke kama musulmi suke azabtar da su sai in irin waɗannan mutanen ne masu cewa sun yi imani alhali a zuciyarsu babu sai kaga sun dauki wannan fitinar da mu'minai da kafirai suke musu sai su dauke ta a matsayin me kamar azabar Allah ce ya za a su shigo addinin ku da za a Allah zai rike musu azaba sun yi imani da Allah kuma Allah yana azabtar da su haka me za su yi sai su koma baya sai su ce sun bar addini yawwa to shine sai ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wala in ja'ahu nasrun wa in ja'a wala in ja'a nasrun min rabbika in kuwa wata nasara ta zo daga ubangijinka la yaqulunna sai ka ji suna cewa inna kunna ma'akum a dama ai muna tare da ku ai duk abin da ake dinnan wallahi dama muna tare ba haka munafikai suke ba za su zo su ne sun gaba ma wani lokaci ai wallahi dama ai ran da ake kaza inna ma wallahi dani ai baka ga irin abin da ne musu ba duk sai ta tadi saboda mutane a gamsu da su cewa su yan gida ne anan alhali kuwa Allah ya san zuciyarsu cewa ba nan ne gidansu ba shi sai yake cewa awalaysa Allahu bari ku ji sai ce awalaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin ashe ba Allah ne mafi sani da abin da ke cikin kirazan halitta baki ɗaya ba irin kowa Allah ne fi kowa sanin abin da ke cikin irin da haka Allah ya san me suke faɗi Allah ya san abin da kuma ke cikin zuciyar ku mu'minai za ku iya jin abin da suke faɗi da baki amma na zuciya ba ku sani ba to Allah ya sani yana kuma gaya muku sai Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin lalle Allah zai san malamai suka ce nan zai san ma'ana li yubayyin zai bayyana a gane su waye mu'minai kuma zai bayyana a gane su waye munafiqai ya zaka boka ce mana munafikai a cikin mu'minai suke sune mu'minai sune mu'minai ba zai yi ba mu'minai daban munafikai daban da fatan mun gane yawa fa akhbara kun ga anan ibnu sami yake cewa kun ga anan akhbara Allah ya bada labari anna almunafiqina laysu min almu'minin cewa munafikai ba fa sa cikin mu'minai wala min ahli alkitabi haka nan kuma ba sa cikin ahli alkitabi in an ce ya ayyuhal ladina amanu munafikai ba sa ciki in an ce ya ayyuhal ya ahlul kitabi munafiqai ba sa ciki yawa dan haka wani sunfi ne daban ba ahlul kitabi ba ba kuma wato mu'minai ba sai ce wa haula'i yace waɗannan masu irin wannan aqidar masu nuna cewa suna tare da kai alhali a zuciyarsu ba sa tare da kai la yujaduna ba a samun su fi qa'ifatin min almutazahirin bil islam akthara minhum fi rafidati ba a samun su daga cikin masu ambatan a bayyane suna nuna cewa su musulmi ne ba wato suna nuna musulunci a bayyane ba a samun su fiye da yadda ake samun su a cikin yan shi'a shine abin da ke nufi wanda tunda sun dauki daga cikin rukunan imani ko rukunan addini abinda mutum ba zai zama dan shi'a ba sai yana da shi shine taqiyya taqiyya kuma ita ce ka boye abin da ke zuciyarka ka bayyana wani abu daban tare da kowa suke zance halal ne bal wajibi wanda ma bai yi ba bai zama mutumin kirki ba bai zama ba shi ma da addini haka suka ruwaito suka yi ƙarya ga Ja'far Sadiq cewa ya faɗi wai duk wanda ba shi da taqiyya ba shi da imani to kaga kenan in taqiyyan nan kuma zamu zo mu yi magana ta ku kyale ta abinda suke nufi da dama shine abinda ke zuciyarka karka fada amma ka bayyana abinda zai dadi mutane su dauke ka ba komai ana tare yawa sai a natsu a saki jiki da kai har ka samu damar da zaka ja hankalin musulmi su zama shi a tunda dama su kullun wa'azin su musulmi sukewa ba waɗanda ba ba ruwan su da wanda yake ba musulmi ba sai da za a ce ko su kira shi ya zama musulmi to shine sai yake cewa wa manin tsawa ilaihim haka nan kuma wanda suka tattara zuwa gare su ya fadi a wasu wurare kuma a baya ma mun karanta ina ce mana wallahi babu wata kofa da aka shigo musulunci ta hanyarta domin a rubuta addinin musulunci irin kofar shi'a duk mutumin da ya tsani musulunci a zuciyarsa kuma yake so yayi masa makirci ya yaki musulunci ba da takobi ba to ta kofar shi'a ya shigo mun sha wannan bayani Al-Ghazali wanda ba Ibn Taymiyyah bane shi ba dan makarantar Ibn Taymiyyah bane shi sufi ne ko inte mutaqallib amma dai a ƙarshen rayuwarsa a sufi ya rayu ya rasu a yayi abubuwa na ilmul kalami da falsafa yazo ya tuba har ya rubuta littafi ta Tahafutul Falasifa a bayan nan kuma sai yazo ya rubuta Al-Munqidh min ad-Dalal abinda ke tsirar da mutum daga balal daga bata shi yana nufin sufanci shine yana cikin littafansa na kusa da ƙarshe Ibn Taymiyyah na cewa ana sa ran shi kansa ya tuba ya watsar saboda lokacin da ya rasu ya mutu da Sahih al-Bukhari a kirjinsa ana sa ran ya koma karatun hadisi domin dama duk wanda kaga ya bace ya bi hanyoyin nan da ake cewa da sufancin ne da menene duk waɗannan tarkacen wallahi nisa da hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga mutum ya dauki Qur'ani ya yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wahala ya bi waɗannan hanyoyin wanda za su kawo da shi ko dai ya koma ne yana bauta wani dan adam ya ba shi matsayi ya haure na annabi ya haure ma ya kai shi Allah ƙarshen duk abin da duk hanyoyin da ake bi ƙarshen su kenan to shi Malam Ghazali a cikin littafinsa wancan Tahafutul Falasifa a muqaddimarsa ya kawo labari cewa lokacin da aka ci nasara akan daular Farisa aka ci nasara akan daular Rumawa an samu wani taro an yi wani meeting da Yahudawa da mutanen Farisa mutanen Iran kafin su musulunta waɗanda aka ci ƙarfinsu musulunci ya hau kansu ai ba dukansu ne suka sallama suka yarda cewa za su zauna a musuluncin ba to sun haɗu da Yahudu da Kirista akan cewa tunda wannan abun ya faru duk wannan inji Ghazali yace tunda dai Muhammadu ya fi ƙarfinmu addinin nan da ya zo da shi ba za mu iya yaƙinsa da takobi ba musulmi suna Allahu Akbar aka ce da yaƙi za a yi to in dai suna kan gaskiya su musulmin da wahala a ci nasara a kansu in ka ga dama musulmi an ci nasara a kansu da kuskure daga gunsu yawa to wannan sai ke faɗin wannan labarin sai suka ce to tunda haka ne ba hanyar da za mu yi illa mu zo mu shiga musuluncin nan mu yi da'awar mun shige shi muna son sa shine addininmu sai mu yi makircin da za mu ruguza shi ta ciki to shine Ghazali yake cewa wannan shine asalin dalilin da yasa aka samu wannan rabe-raben kan nan duk da kuke gani wasu ne ba sa son addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai musu yadda suke so ba suka shigo to ba kofar da ta yi musu araha da saukin shigowa irin kofar Shi'a wannan yazo ci a shikenan ai tunda haka ne kaga in muka lura da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan addini ya zauna ya tarbiyantar da al'umma kuma bai ware kabila daga kabila ba bai ware wannan nasa ne wannan ba nasa bane tarbiya yayi wa jama'a da yan gidansa wanda ba yan gidansa ba duka to sai suka ga dabarar su kama yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi da'awa su lika musu wata mazhaba da za a ce wannan mazhabar ai ta ahlul bait ce dukkan musulmi yana da asifa da ahlul bait ba da zaka samu musulmin kirki sai maka baya san ahlul bait to sai aka lika wannan mazhaba aka ce ta ahlul bait ne amma manufar ta shine a zo a ce ai waɗannan da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka kawo muku Qur'anin nan waɗanda suka zo suka rusa daular nan taku suka kawo muku la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ba mutanen kirki bane domin kuma in aka ruguza mutuncin su aka ce musu ba mu'minai ba shikenan sai a zo a ce wannan addinin da suka zo da shi a shikenan ba ma na kirki bane ai ba kuma magana da muka karanta daga miratul uqul mako biyu ko uku da suka wuce ba ko yawa da yake maganar wannan duk wanda suka shiga musulunci ta hanyar sahabbai to sun shiga ne dama ta hanyar kafirai don haka ba shi ne musuluncin da ake nufi ba na gaske ba kaga yanzu wanda zai zo da wannan ka tabbata ba shi da wani abu a zuciyarsa sai mummunan nufi Allah ya sa waɗanda suke a jahilce su fahimci waɗannan abubuwa ɗin Allah madauki ya kyauta to shine sai yake cewa ba waɗanda ake samu dama suna masu ɓoye abin da ke zuciyarsu su bayyana wani abu daban irin yadda zaka samu wannan lamari a cikin masu bin wannan aqida ta rafida da kuma wanda ya tattara zuwa gare su sai ce fadalla hadha ala anna al munafiqina lam yakunu min alladhina amanu ma'ahu dan haka wannan ya nuna mana cewa munafikai ba sa cikin waɗanda suka yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walladhina kanu munafiqina minhum man taba su kuma wanda suke munafikan na hakika mun gane sai ce minhum man taba a cikin su akwai wanda ya tuba daga baya taba an nifaqihi ya tuba daga munafikinsa wanta ha anhu ya hanu ya daina yace wa humul ghalibu waɗannan sune galibin munafikai munafikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su sun tuba sun daina munafinci kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ya zama lokacin Abubakar ba wani kowa banda mu'minai da suke taimaka masa yawa yace bi dalilin qaulihi meye dalilin cewa sun tuba dinnan babu su kuma munafinci ya kare an gama da shi qaulihi saboda dalilin fadin manzon Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa la illam yantahi al munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعوني إكتي ولئن لم ينتهي المنافقون إذا منافقي والذين في قلوبهم دوتن دا أكوي مرض شوتا أزكا تنسو والمرجفون دا ما تسعيبني يا أذنشان كليا 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 ya da zancen banza a cikin gari shine murji irjazi da ma shine kai ta yawo da zancen da bashi da asali ka je wannan bishiya ka ce ai dama wani kaza wani kaza wani kaza saboda kawai ka bata sunansa ka sa mutane su kyamace shi to wannan shine irjazi to haka suka yi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin sa ai muhammadi kaza ai ana nan za a zo ai masa kaza fil madinati a madina to Allah ya ce in ba su tuba ba dan ya ce la illam yantahu in ba su daina ba ma'ana in ba su tuba ba to Allah ya ce la nughriyannaka bihim zamu shushunaka gare su ma'ana zamu zuga ka zamu umarce ka kai auka musu da yaki thumma la yujawirunaka fiha illa qalila kuma sannan zai zama cewa ba za su zauna tare da kai a Madina ba sai kadan kadan din ana nufin zamanin ko adadin zaman cewa dan lokaci kadan za su zauna tare da kai kuma za a gama da su mal'unina la'anannu ne tsinannu ne inji Allah aina ma suqifu duk inda aka same su ukhidhu akama su wa qutilu taqtilan kuma akashi su kashewa menene wannan yanzu izini ne yazo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akashe munafikai lokaci yayi kun gane wannan to tunda ba a samu to bari kar mun azabi sai yake cewa falamma lam yughrihi Allah bihi tunda muka ga cewa Allah bai gaya masa bai umarce shi bai shushuna shi zuwa gare su din ba ai mun san kalmar shushunawa ai ko a shuna maka kare ya kama ka yawa to wannan shine lafazin asalin azrahu ka zuga mutun yayi wani abu yawa to yayin da muka ga cewa Allah bai umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi munafiqai wannan ba walam yaqtuluhum taqtilan bai kuma kashe su irin wannan kisa ba bal kanu yujawirunahu bil madinati sun ci gaba da mujawara da shi suna zaune da shi a Madina dalla zalika wannan ya nuna ala annahum intahu wannan ya nuna mana hanuwar su kai dan Allah ba zai ce zai yi abu in ba su hanu ba kuma sannan ba mu ga yayi din ba ashe tabbas hanuwa suka ashe munafikai sun tuba an daina munafinci kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku fahimta ne yawa to shine sai yake cewa walladhina kanu ma'ahu bil hudaybiyyati wadanda suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hudaybiyya kulluhum bay'uhu tahta ash-shajara dukkanin su sun yi mubay'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiyar nan illa al-jadd ibn qais sai wani mutum ana ce masa al-jadd ibn qais ibn Hajar ya yi tarjama su a cikin al-Isaba al-Jadd ibn Qais wa sammahu ya kira shi da sunan Jadd ibn Qais ibn Sakhr ibn Khansa ibn Sinan ibn Ubayd ibn Ghun ibn Ka'ab ibn Salamah al-Ansari Abu Abdullah wa qala innahu kana sayyida bani Salamah yana cikin shugabannin kabilan bani Salamah وذكر أنه كان خال جابر كاون جابر مي وأنه حمله وهو صغير في بيعة الأقبة يا دوكيشي يانا كرمي بيعة الأقبة تو ونم متمن فإنه اختبأ خلف جمل أحمر يانا تكون أران رياك إن إران دا أكي ونم مبايا شيا بويا أبايا ونلا قميجا بذو أني ونم مبايا تالد شيبا وكذا جاء في الحديث هكذا يذو أشكي حديث كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر دائما قلنا شو أدكا وصدرات شقاء الجنة سيتي سيوان دي بويا أبايا جن لا قمنا kaga duk abin da zai sa ai maka wannan nassin ya nuna maka ashe lalle da gaske wadannan din yan aljanna ne kun ban sanin tunda har ga wani ma an ce an fidda shi daga ciki yawa wannan hadisin ya zo da lafuzza da yawa a wani hadisi mai tsawo muslim ya rawaito shi daga jabir dan abdullahi nassin sa a sai muslim a cikin kitabu sifatil munafiqin wa ahkamihim albab alawwal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yas'alu saniyata saniyatil murar فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل يتدون ده بيت ثانية وتقوفة يتدون ده بيت وانا ولي ذا كان كريمة الزنوبان فإذن يدعى كان كريمة الزنوبان بني إسرائيل ده أكثي وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم يوه دون ده وانا فشي ما ذا مثلا قال فكان أول من صعدها خيلنا فإذا ما فرقهم وان ده حوشني خيل بني الخزرج wato abinan dawakin banin khazraj thumma tatamun nas sannan sai mutane suka biyo baya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kullukum maghfurun lahu dukkaninku an gafarta muku illa sahibul jamal al ahmar sai ma abutin jan raqumin nan fa atainahu fa qulna lahu ta'al sai muka zo wurin sa shi mutumin da ya buya a bayan jan raqumin nan muka ce masa ka zo mana yastaghfir laka rasulullah dan manzon Allah ya neman maka gafara fa qala sai yace wallahi la an ajida dallati ahabbu ilayya min an yastaghfir li sahibikum abinda ya bace min dinnan in same shi wannan raqumi na da ya bace inje in samo shi yafi min wannan a ce wannan abokin naku ya gafarta min kaga ashe baya cikin su Allah ne wannan hukuncin cewa wanda yazo din bai tantance ba ma an yi sababin da aka fidda shi to ya za ai kuma kazo kana cewa a cikin wadannan bayin Allah akwai munafikai da suka tantance a musu azaba kufanci wannan nan insha Allah yawa to shine sai yake cewa wa kana rajulu yunshidu ballatan lahu dama a lokacin yana tigiyar wani abu nasa da ya bata to mu koma sama sai yace wabil jumlati adunqula dai fala raiba babu kokonto annal munafiqina kanu maghmurin maqhurin azillaa munafiqai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama magmurin ba a ma san da su ba a ƙarshen lamari ma'ana yawa shine ma'ana in mutum aka zama magmuri aka ce magmuri ne kamar a ce an zo gari an tambaye ina wane ma kowa ce bai san shi ba shine ma'ana zai aka wannan rajulun magmur ba shi da shuhura ba wanda ya san shi maghurin kuma an fi ƙarfin su azilla a ƙasƙantattu ne tunda an riga an yi mulki an kafa kai daula an yi ƙarfi ana cin kasashen wasu waɗanda ba musulmi ba suna dawowa ƙarƙashin musulunci dama can suna ƙarƙashin wannan lamari ne saboda me saboda suna ganin la'alla in abun ya kufce da wuri an kwace daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su dawo su samu abun su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul me ne dalilin munafincin sa ana dabda za a nada shi sarkin Madina akan al-Aws wal-Khazraj sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai wannan dama ta kufce ita ta sa hasada a zuciyarsa har ya zama shugaban munafikai kuma zaman da suka ci gaba da yi sa rai suke mushrikai za su zo su taimaka a rugu zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan martaba su ta dawo musu ko daga ƙarshe da lamarin ya zama babu haka wasu suka tuba ne tsakani da Allah wasu kuma aka kace su a inda aka kace su shikenan kaga ya zama babu zancen wani munafiki da fatan mun gane wannan yawa to sai yake cewa la siya ma fi akhiri ayyamin nabi musamman ma a ƙarshen kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ghazwati tabuk yaqin tabuka li anna Allah ta'ala qala duminku Allah madaukaki dama yace yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azz min al a'azz al azal cewa la yukhrijanna al a'azz min al azal cewa wanda yake a'azz to zai fidda azallu wanda yafi kowa izza a cikin mu da ku wanda yafi buwaya in mun koma Madina to wanda yafi kowa ƙarfi sai ya fidda makaskanci su haka suke cewa su munafikan ko ba haka ba suka faɗa yawwa walillahi al'izzatu wali rasulihi buwaya ko tana ga Allah da manzansa walil mu'minin da kuma mu'minai walakin al munafiqin la ya'lamu munafiqan ko ba su san haka ba fa akhbara anna al izzata lil mu'minin la lil munafiqin kunga Allah ya bada labarin cewa izza ta mu'minai ce ba ta munafiqai ba fa ulima sai aka san kenan anna al izzata wal quwwata kanat fil mu'minin ashe masu karfi sune mu'minai yawa wa anna al munafiqin kanu azilla bainahum kuma munafiqai a kaskance suke a tsakanin mu'minan فيمتنئ ان يكون الصحابه الذين كانوا اعز المسلمين من المنافقين يوا في زما بزي يو بكين شيني فيمتنئ بزي يو بكوتكوتا يا زما cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina kanu a'azzal muslimin atikin muslimin sune a'izza su suka fi zama masu buwaya ace su din min almunafiqin ace suna cikin munafiqai bazai yu ba domin me Allah ya bambanta cewa masu karfi za su fidda masu rauni kuma masu karfin nan su suka ci gaba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu su suka ci gaba da yada addinin sa Allah ya taimake su suka je suka kai hari nan Allah ya taimake su ya ba su nasara suka kace masu ƙaryar annabta idan da munafikai ne ba san annabi suke ba ga wani ya zo ya ce shi ma annabi ne ai da sai su taimaka masa ko ba haka bane saboda a ƙara ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam amma su suka yaki wanda ya ƙarye shi annabi ne suka dauki musulunci suka kai kasashen kafirci inda ake bautawa wuta ake bautawa salib ake bautawa abinda ba Allah ba subhanahu wata'ala suka jawo su suka shiga addinin musulunci ba zai yi masu waɗannan abu kuma Allah ya taimake su akan wannan ya zama cewa kuma munafikai bane Allah ba zai taimaki munafikai ba kuma abin ya tafi a haka har zuwa yau dinnan addinin nasu yana idan addinin na sahabbai da suka yada a duniya ba shine addinin annabi ba zai yi har zuwa yau shekara 1000 da wani abu ace kuma shine ake tayi a duniya ba kuma zai na abu yawa Allah madauki ya kyauta Allah ya ba marar hankali hankali يا وتتي فيمتنوا ان يكون صحابه الذين كانوا اعز المسلمين من المنافقين بل ذلك يقتضي ان من كان اعز كان اعظم ايمانا wannan ya nuna kenan ashe wanda suka zama sune mabuwaya to sun fi girman imani wannan kuma shine abinda wato yake tabbatacce sai mu tsaya anan sai mu tashi akan inda yake cewa wa min al-ma'lumi anna as-sabiqina al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar al-khulafa' ar-rashidun da sauransu da sauransu har zuwa karshe insha Allah sai mu tashi anan Allah madauki ya kara mana fahimta Allah ya kara tabbatar da mu akan wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah hada zukatanmu akan da'a gare shi wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
الله أكبر الله